بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي. أيوة إن شاء الله زامو يدرسنا 40 ديدي، زامو يدرسنا 40 ديدي إن شاء الله. زامو تاشي عندما ليك توا أن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وتوانا حديث دقى أبو جحيفة رضي الله عنه صحابيني ألا يرتدش. إمام البخاري أروي توانا حديث أقرقش باب استئمال فضل وضوء الناس، باب ين أمباني درقوة أبن الولم تاني. Wato babin da ke bayanin in wani ya alwala ya rage ruwa, ya halatta kai ma ka yi alwala da wannan ragowar, bai zama najasa ba, bai zama matsala ba. Daga Abi Juhaifa radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, kale yace: kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin mu, bil hajirati, wato a lokacin garjin rana, lokacin da rana ta yi tsake take zafi, ana ce mata alhajira, saboda Laraba suna kauracewa tafiya a daidai wannan lokacin. Idan sun yi sammako da sassafe suna tafiya, in rana ta yi sai su tsaya su huta, sai rana ta yi sanyi kuma sannan su ci gaba da tafiyansu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurinsu a lokacin garjin rana. Wato wannan ya faru a Ji'rana, a Ji'rana wato a wani wuri a gundan kusa da garin Makka da ake ce masa Ji'rana, inda a yanzu ake zuwa ana haraman umra, inda aka sa wurin masjidu Aisha, aka gina masallaci aka sa masa masallacin Aisha. Yace fa utiya bi wudu'in, sai aka ba sai aka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala, fatawadda'a fi alwala, faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi, sai mutane suka hadu suna ta karban ragowar abun alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ragowar ruwan da alwala da shi, fa yatamassahuna bihi, suna ta ainihin shafe jikinsu da wannan ruwan, fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan azhar raka'ataini, wato rakawoyi guda biyu, wala asara, kuma yayi sallan la'asar raka'ataini rakawoyi guda biyu, wa baina yadayhi anaza, a gabansa kuma akwai kwajiri, wato wata irin gajeruwar sanda wanda ainihin ya sanya ta a gabansa, a gabansa don ta zama masa sutura. Wato wannan ya faru a halin tafiya ne, shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azhar raka'a biyu, la'asar raka'a biyu, kuma magariba ma abin nan la'asar ma raka'a biyu, sannan ya sanya sutura a gabansa. Wannan hadisin yana nuna cewa idan mutum yayi alwala ya rage ruwa, to ya halatta ayi amfani da wannan ruwan, bai zama najasa ba. Sannan haka nan ruwan da mutum yayi amfani da shi a alwala shi ma ba najasa bane, shine kamar ruwan da kake wanke gabanka yana diga yana taruwa a wuri guda. Shi yasa Imam al-Bukhari yayi babi, babu isti'mali fadli wudu'inna ko wudu'inna, wato babin da yake bayanin ya halatta ayi amfani da ragowar ruwan alwala. Wato ko ka rage ruwan, ko kuma kana alwala amma ruwan yana taruwa a wani wuri inda kake wanke gabankan, kuma bai jirkita da ainihin wato dotti ba, to ya halatta ayi amfani da wannan ruwan, ayi tsarki da shi, ko ayi alwala da shi, ko ayi wankan janaba da shi. To amma anan da aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da abun alwala kuma yayi alwalan, faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi, sai mutane suka dinga daukan wato abun alwalan, suka dinga daukan wato ragowar ruwan alwalansa, suna ta shafe jikinsu da shi. Wannan yana nuna kenan wato sun yi tabarruki da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. imma ya zama ruwan da ya rage din, wato a ainihin ƙwaryan alwala din, sai suka dinga tabarruki da shi, ma'ana suna shafawa jikinsu domin su samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya taba wannan ruwan. Ko kuma ya zamana wato ainihin ruwan da yake zubowa ne daga ainihin gabarsa, yana wanke gabar alwalan, ruwa na taruwa yana taruwa, shi suka zo suka dauka suka dinga shafe jikinsu da shi domin neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala ayi halin hadisin yana nuna ya halatta ayi tabarruki da ainihin athar, wato wani abu da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya halatta wato ainihin ayi amfani da ruwa wanda aka yi amfani da shi a wani tsarkin daban. Domin hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kamar yanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, yace da annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajahu fihi wa majja fihi thumma qala lahum ishraba minhu wa afriga ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da Abu Musa al-Ash'ari da Bilal, shikenan sai ya kira yace a kawo masa ƙwarya a cikin ta akwai ruwa, wato ƙwaryan da akwai ruwa a ciki zai yi alwala. Shikenan ya wanke hannayensa, ya wanke fiskansa a cikin ƙwaryan, wa majja fihi, ya kurkure bakinsa ya tofa a cikin ƙwaryan, wato yana ya wanke bakinsa, ya wanke fiskansa, ruwan na zuba cikin ƙwaryan yana komawa, ya wanke hannunsa, ruwan na komawa cikin wannan ƙwaryan, ya kurkure bakinsa ya tofa kuma a cikin, ya tofa ruwan a cikin wannan ƙwarya din. To da ya gama sai ya ce musu ishriba minhu, ku sha wannan ruwan. Ya gaya wa Bilal, kuma ya gaya wa wato Abu Musa al-Ash'ari, su biyun gaba ɗaya yace ku sha wannan ruwan, wa afriga ala wujuhikuma, kuma ku zuba wa fiskokinku, wa nuhurikuma, da kirjinku, kenan ku yi tabarruki da wannan ruwan, wato ku yi amfani da shi don ku samu albarka. Kaga ana sha, ana shafawa a jiki ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwan ya shiga bakinsa, maimakon ya tofar a waje, sai ya tofa a cikin ainihin ƙwaryan don su samu albarkan yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan sun samu albarkan jikinsa domin ruwan ya taba fiskarsa kuma ya taba hannayensa. Saboda haka sai suka samu wannan albarka din saboda yawunsa mai albarka da jikinsa mai albarka wanda ya taba wannan ruwan. Haka nan Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga wato wanda aka ruwaito daga Mahmud bin Rabi, yace wa idza tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, idan manzala ta suma yayi alwala, sahabbai suna kusan wato kashe juna wajen warwasa ruwan alwalansa. Shine ma'anar yaqtatiluna, suna ta kokuwa, suna ta fada, kowa yana cewa a na riga ka, na riga ka, saboda neman albarkan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ma'anar yaqtatilun, kaman da su yaki, kaman da su yaki wajen ne, wajen abun nan din wannan, wajen warwasan wannan ruwan. Wannan hadisi yana nuna ya halatta ayi tabarruki da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba jikinsa ko ya taba gaban alwalansa ko kuma ainihin wato ya taba bakinsa. Sannan da wannan hadisin manzala ta yake cewa fasallan nabiy, ko kuma mai riwayan hadisin Abu Juhaifa yake cewa fasallan nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atayn, manzala ta kuma sai sallati azhar raka'a biyu, la'asar ma raka'a biyu, wannan yana nuna cewa kasaru suke yi domin suna garin Makka ne kuma daga garin Madina suka je. Sannan a gaban sa ya sa anaza, ita ce kwagiri, na sha mana bayanin irin wannan sandan yar karama, wato wanda take da dan wurin riƙewa haka wanda ake dogarawa ana tafiya da ita, ya sa ta a gabansa don ta zame masa sutura, ta zama ita ce suturarsa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasaru da yayi tafiya, kuma yana sa sutura a gabansa in zai yi sallah. Sannan sahabbai suna tabarruki da wato ragowar ruwan alwalansa ko kuma ruwan da ya taba ainihin jikinsa. حديث نقبة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعاني بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة. واتو مزون الله سابنا إمام البخاري هو إمام الزبيدية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه حديثي دقى السائب بن يزيد ألا يرددش وانا حديثي شما أرويتوشي أباب دمك فتاة آذن شيني باب استئمال فضل وضوء النبي كوكم وضوء الناس باب ديك بياني يا هلتا أي أمباني درقوة روان الولا متون إذن يا الولا دشيوني ما يساكين الولا دوانن أينهن wato ruwan din so da haka wannan hadisin daga As-Sa'ib bin Yazid radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kale yace zahabat bi khalati ma hay abunan ya pindo na ta tafi da ni ya pindo ita ce kanwar uwa ko yar uwa ita ce ake cewa khala yazo a hadisi al-khalatu bi manzilati al-ummi wato khala tana matsayin wato mahaifiya tana matsayin mahaifiya yace ta tafi da shi ila annabi sallallahu alaihi wasallam izu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala fitati ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibna ukhti haqiqa dan yar uwata shine As-Sa'ib bin Yazid don ya ce dama ya tendon sa ne kaga dan yar uwarta ne kenan wato kanwata koyarta haqiqa dan yar uwata waj'un yana da rauni a jikinsa shine waj'un amma wannan zai iya daukan rauni a kowane jiki ma'ana a jikinsa gaba daya yana jin ciwo a jikinsa gaba daya amma sai wata riwayar ta zo da cewa innabna ukhti waqi'un dan dan uwana dinnan waqi'un yana da rauni a kafansa waqi'un din waj'un ne fil qadamai wani ciwo ne a kafafuwa guda biyu ciwo ne yake kama kafa ma'ana kaman kace ciwon kafa kawai yana radadi yana damu mutum bai isa taka ba to dan uwana yana ciwo dan yar uwata yana ciwon kafa fa masaha ra'asi yace sai manzala ta sa sai taba kaina inji As-Sa'ib bin Yazid wa da'a li bil baraka sai mini addu'a yace Allah ya mini albarka lalle shi kan yayi ta manzala ta sa yace maka Allah ya maka albarka ai babu abun da yafi wannan riba so da haka manzo Allah ya shafa kansa yace Allah ya maka albarka thumma tawadda'a sai manzo Allah ya tsawa sai alwala fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha daga rigowan ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na sha daga ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wanke gaban alwalan sa da shi fa qumtu khalfa dhahrihi sai na tsaya kuma a bayan bayansa فَنَظَرْتُ سَيْنَي دُوبَا إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ إِذْ وَجَدَ تَمْبَرِينَ أَنَّفْتَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَتَكَانِن كَافَدُنْسَ غُدَا بِيُو أَكُونِ تَمْبَرِينَ عَلَامًا أَنَّفْتَ أَبَايَن كَافَدَنْسَ غُدَا بِيُو كُو تَكَانِن كَافَدُنْسَ غُدَا بِيُو أَبَايَنْسَ مِثْلَ ذَرِّ الْحَجَلَا مِثَالٍ قُنْتَ تَبَرَا وَتُو جِرْمَنْسَا وَنَّن حَدِيثٍ نَفَرْكُو دَلِيلِي نِي أَكَانْ چِيوَا يَا لَتَ أَيْتَ بَرُّكِي دَا wato ruwan da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ce fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha daga rigowan ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ruwan da ya wanke gabansa da shi don ya masa magani ya daina jin wannan radadin da yake ji kuma ya samu wannan albarka din sannan Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin ko wadannan hadisin guda biyu yana kafa dalili ne da su cewa wato rigowan ruwan da aka yi alwala da shi ko kuma ruwan da aka wanke gabbai da shi ba najasa bane ba najasa bane wanda yana yiwa waɗanda wato suke cewa najasa ne raddi don akwai malamai da suka tafi in dai ka wanke kai alwala da ruwa yana gangarawa nuri yana taruwa suka ce wannan ruwan najasa ne ba za a sake alwala da shi ko tsarki da shi ba daga cikin wanda suka tafi a wannan ra'ayin akwai Abu Yusuf da kuma riwaya daga Abu Hanifa sai dai waɗannan hadisin suna yi musu wato raddi saboda me manzala ta sama yayi alwala kuma ya ba wasu sun sha wasu sun yi alwala sun shafa a jikinsu inda rigowar ruwan alwala ko kuma ruwan da aka yi amfani da shi aka yi alwala da shi najasa ne da ba za a yi tabarruki da shi ba don ba a tabarruki da najasa kuma dukkan malamai sun yi ijma'i cewa dukkan wani damshi na gaban alwalanka ko na wankan janabanka wanda yake riguwa bayan ka wanke gabanka wannan ruwan ba najasa bane saboda yana diga a jikin tufafinka kuma ba za a ce ka je ka wanke ba wato idan kai alwala za a dan samu damshi a jikin hannayenka shikenan sai ka ja hanori ganka sai rufe wurin tabbas hanori ganka zai jike zai yi damshi ko kai wankan janaba sai ka mai da riganka riganka za ta dan jike to amma babu malamin da yace wannan ruwan da ya taba riganka din sai ka je ka wanke duk malamin duniya sun yi ijma'i akan cewa ba najasa bane to in ko ba najasa bane me dai sa ruwan da ka wanke gabanka ya gangara wani wuri zai zama najasa domin ruwan duk guda ɗaya ne shi ma wannan a jikinka ya fito wannan din ma a jikinka ya fito to tunda wancan bai zama najasa ba wanda yake taba riganka ko tufafinka to wancan ma ba zai zama wato ainihin najasa ba saboda haka wannan dalili ne mai karfi a bisa cewa ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ko wankan janaba yana gangarawa wani wuri ba tare da ya jirkita ba ruwan mai tsarki ne sannan anan yace da ya sha wannan ruwan domin ya samu albarkar ruwan kuma ya warke sai yace faquntu khalfa zahrihi sai na tsaya a bayan manzala sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ila khatamin nubuwati baina katfihi sai na duba wato tambari shine kaman wani abu ne kaman stamping don khatam larabawa suna cewa zubbe khatam kuma aka stamping ma suna ce masa khatam saboda haka yanzu idan ka samu abun nan zaka yi stamping na wani wuri amma ka shi idan ka dogongola ta wada ka buga anan zaka ga ya baka wannan abun da aka rubuta a wurin wannan abun da kai stamping din da shi to haka shi ma aka buga masa a bayan sa naman jikin sa ne amma tambari ne na cewa shi annabin Allah ne saboda haka in ya bude kuma ana ganin wannan tambarin wanda kuma dama yana daga cikin alamun annabin da zai zo na karshe yana da tambarin annabta a tsakanin kafadun sa saboda haka anan wannan sabin sai yake tabbatar mana shi ya ga wannan tambarin a tsakanin kafadansa sai ya kwatanta shi yace misla zirril hajala wato misalin zirril hajala zirrul hajala an yi sabani wajen fassara shi amma dazu na ce kon tattabara wato asalin alhajala wato wasu yan kananan dakuna ne da ake yi jam'in sa alhijal dakuna ne sai a kawata su da tufafi da labule in an yi su haka sai a musu ado da tufafi da labule shine asalin wato alhajala shi wannan hajala din kuma ana sa masa zare da igiya wanda ake kiwoye shi da shi ake daure shi da shi akwai igiyoyi da zare to wasu suka fassara misla zirril hajala misalin zaren dakin wato ainihin da aka kawata shi da tufafi da kuma labule saboda sai zama kamar yanda ake kewaye wannan dan dakin da zare haka aka kewaye wannan dan tambarin da ainihin tambarin annabta aka rubuta tambarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi baybatul hamama wato shine kwantar tabara misalin zirril hajala ana nufin kwantar tabara alhajala shine tattabaran shine alhamama zirru kuma shine bayba baybatuha wato kwanta saboda haka wannan fassaran kuma ita tafi karfi ita ne take da dalili kuma ita tafi kama da me da tambari ko kuma stamping saboda haka kaman kwantar tabara ne ka kwantar tabara bai da girma yi ba za ka kwatanta shi da daki ba komin kankantan daki kuma ya tabbata a hadisi ingantacce riwayan Imam Muslim cewa ya zo da lafazin misla baybatil hamama misalin wato kwantar tabara wannan kuma kamar yanzu a hadisin Jabir bin Samura ba hadisin shi ainihin wato As-Sa'id bin Yazid ba shi kuma yana cewa wa ra'aytul khatama inda katafihi misla baybatil hamama yushbihu jasadahu riwayan Imam Muslim yace ni na ga tambarin annabta wajen kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin kwantar tabara kuma yana kama da jikinsa wato da naman jikinsa aka yi wannan tambarin na annubuwa saboda haka in ka duba zaka gani kuma zaka karanta an rubuta annabta shine tambarin cewa shi annabin Allah ne to kaga wannan riwayar ta Imam Muslim daga wani sahabin daban da yace misalin kwantar tabara ne yana fassara mana zirrul hajala shi ma kwantar tabara ake nufi tunda yana daukan wannan fassara din saboda haka sai zama wannan hadisin ya fassara ainihin wancan hadisi din kamar yadda muka yi bayani hadisan duka guda biyu suna nuna ya halatta a yi tabarruki da wato wani abu da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ruwan da ya taba jikinsa ko da rigan da ta taba jikinsa mun sani har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai suna wanke rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba marasa lafiya suna shan ruwan kuma ya yi musu magani su warke kamar yadda tun yana raye ma ana shan ruwan da ya taba jikinsa a warke to haka bayan ya rasu ma saboda haka shi babu sabani a tsakanin malamai cewa ana tabarruki da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wani abu da ya taba jikinsa wato ana neman albarkan irin waɗannan abubuwa din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisin ba sa nuna cewa wani daban kuma za a yi kiyasin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallama shine afzalul khalq wato mafificin halitta gabaɗaya shine dan gatan Allah ce fi kowa daraja a cikin halittan Allah ubangiji ta Allah yake bance shi da wannan falalan amma bai ba wani ita ba saboda haka baya halatta wani mutum daban komin imanin sa komin tsoron Allah sa komin walittakan sa komin ibadan sa aje ana taba jikin sa ace ana neman albarka ko kuma ana ainihin taran ruwan alwalan sa ace za a sha don neman albarka ko za a shafa a jiki ko in yace abinci ya rage ace za a nemi albarka da wannan abinci ana shafawa a jiki ko in yi alwala ya rage a zuwa dauki wannan ruwan a sha ko a shafa a jiki baya halatta idan mutum haka ya saba wa shari'ar musulunci kuma ya zo da bid'a a cikin addinin musulunci kuma wannan din hanya ce ta akai wannan mutumin matsayin da bai je ba akai shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan gaba idan tafiya tayi tafiya shedan dai sa waɗanda suke neman albarkan sa din su zo suna bauta masa suna yi masa biyayya ko da maganganun sa sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka shi yasa malamai suka yi bayani cewa baya halatta wato a nemi albarka da wani abu na jikin wani mutum ba manzon Allah sallama ba ko kuma abun da ya taba jikin sa kuma dalilai da suke nuna haka suna da yawa farko dai manzon Allah sallama bai ce a nemi albarka da jikin wani ko da rigarsa ko da wani ruwa da ya taba jikin sa ba sannan na biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu aikata haka ba basu yi hakan din ba domin bayan manzon Allah sallama ya rasu an sani babu wani wanda yake da daraja irin sayyidina Abubakar don sayyidina Abubakar shine shugaban waliyan duniya gaba daya a al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai wani waliyi irin sayyidina Abubakar ba bayan sa ba ai wani waliyi irin sayyidina Umar ba bayan sa ba ai wani waliyi irin sayyidina Usman ba bayan sa ba ai wani waliyi irin sayyidina Ali ba amma dukkaninsu babu wani daga cikin sahabbai ko kuma wani daga cikin tabi'ai wanda yazo yana neman albarka da taba jikinsu ko amfani da wani abu wanda ya taba jikinsu babu ko guda daya inda hakan din kuma ya halatta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sannan kuma da magabata na gari sun yi wato tabi'ai da tabi'u tabi'ina bayan sahabban amma ba a samu suna yin haka ba saboda sun san ba a yi wa kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu wani dalili mai ƙarfi ko daga Qur'ani ko daga hadisi wanda yake nuna cewa ya halatta ai hakan din ga wani mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk yanda kake ganin cewa mutumin kirki ne ai baka da tabbas zai mutu da kirkin sa ko ba zai mutu ba wani zai taso bawan Allah mutumin kirki amma a ƙarshen rayuwarsa sai je ya zame ya zama ba mutumin kirki ba to kace zaka ji albarka da ainihin zaka nemi albarka da taba jikin sa ko wani abu da ya taba jikin sa to kana da tabbas wannan mutumin zai cika da imani ko kuma zai cika da kirkin sa din ba zai zama mutumin banza a ƙarshen rayuwarsa ba baka da wannan tabbas din amma annabawa kana da guarantee tabbas da su rasu da kirkin su kuma su yan aljanna ne amma wani daban ba zaka bashi wannan guarantee din ba to in ka zo kana ta neman albarkan sa kaya ta taba jikinsa daga baya sai zo mutumin banza ya zaka ce kaga kai aikin banza sannan abu na gaba shi kasancewa mutumin kirki ko bawan Allah ai abu ne a zuciyarsa to kai zaka iya shiga zuciyar mutum ka gane lalle wannan abubuwan da yake na zahirin nan tabbas tsoron Allah ne tabbas da ikhlasi ne tabbas waliyin Allah ne har zuciyarsa ba zaka iya ba to tunda ba zaka iya shiga zuciya ba zahiri kawai kake gani to ba za ka zo kana shafa shi ko kana taba ruwan alwalansa ko kana tare ruwan alwalansa ko ka sa tufafin jikinsa ka ce kana neman albarka ba za ka yi wannan ba saboda mutum dan adam Allah ta'ala kawai shi ne ya san me ya kulla a cikin zuciyarsa kuma ubangiji ta'ala baya duba ayyukanka na zahiri inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba suranku da ayyukanku da kuke na zahiri yana duba ainihin zuciyanku ne wato zuciyanka ita ce kawai wanda wato take fassara cewa kai dinnan bawan Allah ne mutumin kirki amma wani abu daban na aikinka ba zai fassara ba, sai dai su mutane suna amfani da wato zahiri kawai, cewa a zahiri kai bawan Allah ne mutumin kirki, amma sanin sirrinka kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne barwa kansa sanin wannan abu. Saboda haka ba za ka ainihin bawa wani garanti ba wanda ainihin bayi da tabbas ko baka da tabbas a kansa, wanda shi ma kansa bayi da tabbas. Kuma da yawa mun gani waɗanda ake cewa waliyai ne, ko ake cewa sufaye ne, ko ake cewa bayin Allah na gari, da yawa daga cikinsu sun dawo 419, suna amfani da wannan damar, suna cutan jama'a, suna karɓan kuɗaɗensu. Kuma da yawansu suna koya mutane shirka a matsayin cewa addini suke koya musu. Da yawansu suna koya mutane bidiyoyi, suna saba wa sunnar manzon Allah a matsayin cewa addini ne wannan abun. To kaga ina salah, ina kasancewa mutumin kirki ne, ya saba wa Allah, ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da yawansu da aka samu ba su fahimci ma addinin ba kwata-kwata, ibada kawai suke, ba su fahimci addinin ba. Ya za ka yi ka zama mutumin kirki baka fahimci menene kirkin ba? Don shi kirkin daga alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata ake fahimtar sa. Saboda haka kada wani ya ruɗe ka kaje kana neman albarka da wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na gaba, duk wanda yake neman albarka da kabari ko da wani dutse ko da wani bishiya, shi tabbas yayi shirka babba wanda ya fitar da shi daga addinin musulunci. Ba a kokonto wajen fitansa musulunci. Kaje kana shafa kaburbura, kana shafa duwatsu, kana shafa wasu bishiyoyi kace wai suna da albarka, kana neman albarkan su. To idan kai haka, ka bar addinin musulunci gaba daya. Dalili akan wannan shine hadisin Abi Waqid al-Laythi, wato wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito, kuma ingantaccen hadisi. Yace bayan an gama yakin Fatahu Makka, manzala ta suma ya dauke su suka tafi Hunain, za su je su yaki da wanda suka tawo za a yaki da su a Hunain. Kuma a lokacin akwai mutum 2000 da suka musulunta a Makka, sababbin musulunta ne, basu gama fahimtar menene tauhidi ba. Shikenan ana nan ana tafiya a wannan hanyar, sai suka zo suka samu wata bishiya, wato magarya, sidra magarya, wanda mushrikai suke zuwa suna kewaye ta, suna neman albarkanta, suna rataye takubansu, wai suna neman sa'a. In ka sa takubinka a jikin wannan bishiyar ka rataya, to in ka je yaki da ka samu sa'a, ko in kai fada da wani za ka samu sa'a. Da aka zo aka wuce wannan wurin, musulmi suka gani ga yanda kafirai suke da mushrikai suna ainihin neman albarkan wato magarya, bishiyar magarya. Bayan an wuce ta, sai aka je aka samu wata magarya koriya shar, wani daga cikin sababbin musuluntan nan. Sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ij'al lana zata anwa'in kama lahum zatu anwa'. Ka sanya mana mu ma zatu anwa'in, don wancan bishiyan suna ce mata zatu anwa'in, ma abociyar rataye. To mu ma ka sanya mana wata bishiya daga cikin magaryan nan ta zame mana ma'abociyar rataye, wanda zamu zo muna neman albarkan ta, murada rataye ta kuban mu wato akan ta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu, Allahu akbar, innaha sunan, faqad qultum wallazi nafsi biyadihi kama qala banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Wato yace kai, Allahu akbar, yace haka sunnonin suke, ma'ana za ku bi sunnonin wanda suke kafin ku, yahudu da nasara da mushrikai. Yace wallahi, na rantsa da Allah, kun fada mini kamar yanda banu isra'ila suka gaya wa annabi Musa alaihi salatu wasalam, suka ce masa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sun wuce gumaka ana bautan gunki, sai suka ce wa annabi Musa, mu ma ka bamu ka dan sanya mana wani gunki mu wanda zamu dinga bauta masa kamar yanda wa'annan kafirin suke da gunki. Kaga ba su gama fahimtar me tauhidi ba. Shikenan annabi Musa sai ya ce, innakum qaumun tajhalun, ku mutane jahilai ba ku fahimci tauhidi har yanzu ba. To kaga sai ya kwatanta wannan neman albarka da bishiyan da gunki. Saboda kamar yanda mai gunki yake neman albarka da gunkinsa, kai ma an ka nemi itace ko bishiya kana neman albarka, ko kaburbura, to wannan kana neman albarka da gunki ne. Ma'ana kenan abinda kake ka bar addininka kana yin shirka. Wannan kuma yana nan yana faruwa, masu neman albarka da wato ainihin kaburbura suna juye bukatunsu ga ma'abota wa'annan kaburburansu, wanda ba za su iya biya musu bukatunsu ba, sun bar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka mu koma zuwa ga tauhidi, mu fahimci wato aqida ingantacciya in ba ka ba za ka je kana ta ibada amma ka rusa imanin ka Allah ta'ala ba zai karbi ibadan ba saboda ba ka da tauhidi ba ka da ingantacciyar aqida mala yace an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواه البخاري وان حديث امام البخاري رويته شي باب وضوء الرجل مع امراته باب ne yake bayanin alwalan mutun tare da matarsa wato mutun ya halatta alwala tare da matarsa to amma hadisin ga yanda yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su da shi da babansa Umar din gaba daya qala yati kana ar-rijalu wan-nisa'u maza da mata sun kasance yatawadda'una fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna alwala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'an tare kaga wannan hadisi in ba ka koma fassara magabata ba sai ka fassara shi a kuskure sai ka dauka suna cakuduwa ne suna alwala da juna kamar masallaci nan mata su fito maza su fito ana fiskantar juna ana alwala a gongomi daya a buta daya a wuri guda to in ka fahimci hadisin haka ka masa gurguwan fahimta ba haka hadisin yake nufi ba shi yasa muka ce duk mutumin da yake fassara da kansa to zai bata dole sai ka koma yaya malamai magabata suka fassara sai malamai sun karantar da kai kafin wato ilimin ka ya zama ingantaccen ilimi to da haka anan ana nufin mutun da matarsa suna yin alwala a ƙwariya guda ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam al-Bukhari sai yace babu wudu'ir rajuli ma'a imra'atihi babin ya halatta mutun yayi alwala tare da matarsa sai ka wannan hadisin kana ar-rijalu wan-nisa'u yatawadda'una fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an kaga kowani malami na sunna da ya fahimci addini haka yake fahimta wannan hadisin cewa mutun ne da matarsa ake nufi ba ana nufin maza da mata ana alwala a wuri ɗaya ba ko kuma a gongomi guda ɗaya ko a kofi guda ɗaya ko a buta guda ɗaya ba babu malamin da zai fahimci wannan saboda wasu dalilai da suke hana cakuduwar maza da mata saboda haka kenan wannan hadisin da yake ar-rijalu wan-nisa kana ar-rijalu wan-nisa'u to wannan aljin ta ar-rijalu da kuma al ta annisa'u al ne jinsiya ba al ne listigraqiya ba wato an ce al ne da take nuna jinsi ba al ce wanda take nuna dukkan maza gaba ɗaya ba shine istigraqiya da zaka fassara shi istigraqiya zai zama dukkan mazan gaba ɗaya suna alwala tare da dukkan matan gaba ɗaya ba tare da an bambance ba to amma anan ar-rijalu ana nufin jinsin maza annisa'u su ma ana nufin jinsin mata kenan kowane namiji da matarsa maza suna alwala da mata wato jinsin wasu daga cikin maza suna alwala da wasu daga cikin mata wasu daga cikin mazajen kuma maza ne wanda suke da mata na aure su wayancan matan kuma matan su ne wannan shine ma'anan al-jinsiya wato ba duka mazan ne suke alwala da duka matan ba balle tana ce an sun cakuda gaba ɗayan su ba shi yasa Imam al-Bukhari da ya fahimci hadisin sai ce babin da yake bayani cewa mutun ya halatta alwala da matarsa mutun ya halatta alwala da matarsa wato fahimtar larabci yana taimakawa ƙwarai da gaske ko ma shine tushe wajen fahimtar addini al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al akwai al al-istighraqiyya akwai al al-ahadiyya akwai al al-jinsiyya al al-istighraqiyya tana nuna gaba daya wama kana an-nasu liyanfiru kafa kaga duka mutane ake nufi sannan almu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga mu'mine gaba daya ake nufi mu'mine maza da mu'mine mata shashin su masoya shashi ne in kace wal asri innal insana la fi khutrin kowane mutun ya shiga saboda wannan aljin alti al-istighraqiya kowane mutun yayi hasara yana cikin hasara sai aka ce illal ladina amanu wa amilus salihati aka ware mu'minai su ba su yi asara ba haka nan wa khuliqal insanu dha'ifa an halicci mutun mai rauni kaga wannan kowane mutum ya shiga cewa yana da rauni ba zai iya wato hakura da sha'awarsa ba sai ya nemi inda zai biya bukatansa to haka nan suna dewa wayannan su suka fi yawa alqur'ani wanda ake ce musu al al-istighraqiyya to sannan kuma akwai al wanda take nuna al-ahadiyya al al-ahadiyya wato al din tana nuna mutumin da aka fada maka a bayan nan shine yanzu ma ake maka magana akan sa kamar wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ko fasajada al mala'ikatu kulluhum aw aw ta'ala an ce wa mala'iku su yi annabi adama sujjada sai aka ce fasajada al mala'ikatu sai mala'ikun suka yi annabi adama sujjada kenan wayancan mala'ikun ne haka nan ubangiji ta'ala ya ce kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo sai fir'auna ya saba wa manzon shine ma'anan ar-rasul wannan allin da aka sa yana nuna manzon da aka aika masa annabi Musa shine wanda fir'auna ya saba ba wani manzon ne daban ba amma da an ce fa'asa fir'aunu rasulan da zai zama wani manzon ne daban ba wannan manzon ba ko zai iya daukan wani manzon ne daban ba wannan manzon ba in kace laqitu rajulan fa darabtu ar-rajula na hadu da wani mutum sai na bugi mutumin to kaga wannan mutumin ne ka buga shi yasa kace fa darabtu ar-rajula amma da kace laqitu rajulan fa darabtu rajulan na hadu da wani mutum na bugi wani mutum kaga wanda ka buga daban wanda ka hadu da shi kuma daban wannan allin ana ce mata al ahadiyya sannan akwai al jinsiyya wanda take nuna jinsin abu shine kaman ubangiji ta Allah ya cewa waja'alna min al ma'i kullu shay'in hayy mun halitti duk wani abu mai rayuwa min al ma'i daga ruwa to wannan jinsin ruwa ake nufi ba wai allin da take nuna gabaɗayan ruwa ba don ba duka ruwa na duniya aka dauka aka halitti dan adam da shi ba wani bangare ne na ruwa shi yasa idan an ce ar-rajulu khairun min al-mar'a namiji ya fi mace ba ana nufin dukkan maza gaba daya sun fi dukkan mata ba a jinsi ake nufi jinsin maza sun fi jinsin mata amma inda za a ware kuma a ware ɗaya bayan ɗaya to za a samu kuma matan da suka fi wasu daga cikin maza kaga wa fi nisa'i maryamun fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'd al-kubra muna da maryam muna da fatimatu zahara muna da aisha muna da khadija muna da asiya bintu muzahim wayannan dukkanin su sun fi mazaje da yawa daraja ga maryam da sauransu saboda haka akwai matan da suka fi me wasu maza amma za a jumlace za a cewa maza sun fi me sun fi mata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa amma in an zo ana bi layi layi kuma to tabbas akwai matan da suka fi maza shi yasa ne yace walau kana an-nisa'u kaman zakarna lafubbilat ar-rijalu lafubbilat an-nisa'u 'ala ar-rijali wamatta anithu lismi ash-shamsi 'aybun wa la at-tadhkiru faqrun lil-hilali yayi bi mata yayi bi wasu matan yace da dukkanin mata sun kasance kamar waɗanda muka fadan nan ne to ai da sai a fifita mata akan maza da sai a ce mata sun fi maza to amma ba dukkan su ne haka ba sai ce to amma waɗannan matan kasancewan su mata bai tauye musu ainihin darajar su ba sun fi wasu maza yace kamar yanda rana sunanta mace ce zaka ce ash-shamsu taliatun wata kuma namiji ne zaka ce ash-sham al-qamaru taliun namiji ne to amma duk da haka ai rana ta fi wata daraja ta fi wata haske ta fi wata karfin haske saboda haka amma kuma rana mace ce wata kuma namiji ne kina akwai wasu daga cikin mata wanda suka fi maza wannan ana ce masa al-jinsiyya saboda haka kenan kana ar-rijalu wan-nisa'u yatawadda'una fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an ana nufin wasu daga cikin maza da wasu daga cikin mata suna alwala tare a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune namiji da matarsa namiji da matarsa wannan sai koma gefe da matarsa su yi alwala wannan ma koma gefe da matarsa su yi alwala wannan kuma ba alwala kawai ba har wanka ma ya halatta su yi gaba daya kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin taqtalifu aydina fihi min aljanaba hadisi imam al-bukhari da muslim Aisha radiyallahu anha tace na kasance ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙurya guda daya sai zama hannayen mu suna sabawa ƴan ƙananan ƙore ne in ya kai zai diba ni sai in jira shi lokacin da yake fito da hannunsa da ruwa ni kuma lokacin nake kaiwa kaga tare suke yin me suke yin wanka kuma wankan janaba to kaga kenan ba alwala ba har wankan janaba da za a ga tsiraicin juna ma ya halatta mace da namiji su yi idan mutum matarsa ne amma ba matarka bane ba haka bane shi yasa malamai suka ce ya halatta mutum ainihin ya ga al'auran matarsa ko matarsa ta ga al'aurarsa wannan ma ingantaccen hadisi ne ifaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminu karke doni ya ga al'auranka sai matarka kawai ko baiwarka to kaga tunda su ya halatta su ga al'auran juna ya halatta su yi alwala tare kuma ya halatta su yi wankan janaba tare kuma sannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas wanda Imam Muslim ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bi fadli maimuna yana wanka da ragowan ruwan da Maimuna ta yi wanka. Domin malamai sun ce idan suka kamfata gaba daya suna alwalan tare, wannan yana nuna cewa in ta debo to abun da ya rage kuma ya zama ragowan ruwan alwalanta, shi ma in ya debo ya zama ragowan ruwan alwalansa. A sai mace ya halatta ta yi wanka da ragowan ruwan alwalan mijinta, ta yi alwala da ragowan ruwan alwalan mijinta, haka namiji shi ma ya halatta ya yi alwala da ragowan ruwan da matarsa ta yi alwala ta rage, kuma ya halatta su yi gaba daya. Shi yasa wannan hadisin yake nuna mana manzala kuma yana alwala da ragowan ruwan Maimuna, Maimuna kuma wato ainihin matarsa ne. Yana hadisin kamar yana fassara mana wani hadisi da yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taqtasila almar'atu bi fadli ar-rajuli war-rajulu bi fadli almar'a falyaqtarifa jami'an. Wato manzala kuma ya hana mace ta yi wanka da ragowan ruwan da namiji ya wanka da shi, ya hana mace ta yi wanka ko namiji wanka da ragowan ruwan da namiji da mace ta yi wanka da shi, su kamfaci ruwan gaba daya, su kamfata gaba daya. To wannan hanin ina nuna ba hani ne na haramun ba, hani ne da abun da zai fi ku yi wankan tare maimakon ita ta yi wankan ta rage ta baka, ko kai ka yi wanka ta rage ta baka ka yi wankan, ya halatta din amma ku yi wankan gaba daya shi yafi. Domin da haramun ne manzo Allah ta sama bai zai wanka da ragowan ruwan wato ainihin Maimuna ba. Saboda haka wannan hadisi na wannan babin yana fassara mana wani hadisi ne na Al-Hakam bin Amr da ya ce maza da mata suna alwala, namiji yana alwala da matarsa tare a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Hakam bin Amr yana cewa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajul bi fadli tahuri al-mar'a. Hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, kuma hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji yayi alwala da ragowan ruwan alwalan mace sai dai su yi tare. Daga je to ai in sun yi tare ma lokacin da ta kamfato ta rage shikenan, shi kuma lokacin zai kai hannunsa. Akwai wani kuma ta riga shi gamawa, shi kuma sai karisa alwalan da me da ragowan ruwan da ta rage kenan, tunda ta riga shi gama haka in ta fito da hannunta shi ma yasa ai sauran ragowan ruwan da ta tsiba ne kenan. Wannan dai yana nuna abun da yafi ku yi alwalan tare maimakon wato ai alwalan daban-daban ta rage ruwan ta baka ko kai ka rage ruwan ka bata. Amma in ta rage din kai alwala da shi, ko kai ka rage ko ita ta rage ta yi alwala, kai ka rage ta yi alwala da shi ko ta rage ta yi alwala da shi, duka bai zama matsala ba. Don hadisi ya inganta manzala sawa ya zo zai alwala a wani kwano, sai aka ce ai matanka wata daga cikin matanka sun yi wanka da wannan kwano, wato sun yi wanka da wannan ruwan, shi kuma ya zo zai yi wanka, sai manzala sawa ya ce ai ruwan bai zai zama najasa ba. Saboda haka kuma shi ma ya yi wanka da wannan ragowan ruwan. Wannan shi yake nuna cewa lallai ragowan da wato ragowan ruwa wanda namiji ya alwala da shi mace za ta yi alwala da shi, ragowan ruwan da mace ta yi alwala da shi namiji zai alwala da shi, kuma ya halatta su yi alwalan tare su kamfato ruwan wato ainihin tare. Hadisi na gaba an Jabir radiyallahu anhu qala jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi فأقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزل الآية الفرائض. وانا حديث إمام البخاري يا رويتوش يا وني بابي ديتي باب سب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. باب ديكي بيان ما زال تسمع يا زوب روان الولانس أكام وان دي سوما كما سيفرفتو wato manzala ya yayyafa wani sumin mai ruwan alwalansa kuma sai ya farfado. Sai muka ce ruwan alwalan manzala Allah ta sa mai albarka ne, duk abin da ya taba jikinsa ko ya taba ainihin bakinsa. Yace an Jabir daga Jabir radiyallahu anhu Allah ya jaddace shi kale yace jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya'uduni yana gaishe ni. In ka ji an ce al abun nan abu iyada wato gaisuwa ne na rashin lafiya, ya'uduni yana gaishe ni gaisuwa irin ta rashin lafiya kenan, bayi da ainihin lafiya. Mun sani gaida marar lafiya yana da falala kwarai da gaske, don ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'idul marizi yakhudu fi rahmatillah, mai gaida marar lafiya yana kutsawa cikin rahamar Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa manzala ta sama sahabbansa duk wanda bayi da lafiya sai je gaishe shi, duk wanda bayi da lafiya je duba shi ya masa sannu. To sai je gaida wannan bawan Allah sai ce wa ana maridun ni bani da lafiya la aqilu, bana iya fahimtan komai, shi ma'ana la aqilu la afhamu shay'an, bana iya fahimtan komai. Sai zo a wata riwayarsa a cikin kitabu tibbi a cikin sahihul bukhari din yace fa wajadani qad ughmiya alayya, sai ya same ni na suma, shine ma'anar ugumiya alayya, ya same ni na suma ban san ma halin da nake ciki ba. Da manzalatu ya same shi a haka, fatawadda'a sai alwala wa sabba alayya min wudu'ihi, sai ya zuba mini daga ruwan alwalansa, ruwan da ya taba jikinsa din sai ya zuba wa shi ainihin jabir, ko kuma regowar ruwan alwalansa din tunda hannunsa ya taba wannan ruwan sai ya zuba wa jabir, yace fa aqaltu, sai na farfado nake fahimtan komai da komai. Kuma haka ana zuba masa wannan ruwan sai ya farfado. To kaga wannan irin ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, naga wasu masu ganganci a Kano, wani mutum ya zo yana zikiri, in ana maulidi yana gumurzun zikiri ya fadi sai ya kaman ya suma, da gangane fa mutum ya tai yana birgima yana yi a tsaye har ya da'a sun kai har ya fadi yana birgima, wai sai ya daina motsi kaman ya suma. Idan aka zo sai a ɗauke shi sai a kai shi gidan wannan abunan zauren wannan shehin, dama a kofar gidansa ake yi, da zaran an ɗebe shi an kai shi dama ya san ina za a kai shi. Shehin yana taba shi haka kawai sai ya zabura kawai sai ya tsalle, sai kuma ya je kama rawansa da tsalle da zikirinsa. Amma nan ni na tabbata fa wannan yini, saboda dama da gangan ya faɗi kuma ya san me, ya san wane ne ya taba shi. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya maka irin haka to shine zaka samu irin wannan. Saboda haka manzon Allah da ya zuba ruwa, yana zuba masa ruwan kawai sai ya farfado. Kaga wannan kuma mu'jiza ce irinta annabawa. Yace fa qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Jabir, yace limanil miras, gado kan nawaye ne, innama yarithuni kalala, wato tunda bai da rashin lafiya har ya suma kaga yana tunanin zai mutu kenan zai bar duniya, to gare tambaya su wane ne za su gade shi. Sai ta limanil miras, gado kan nawaye ne, innama yarithuni kalalatun, ni fa kalala ne za su gade ni. Ina ne ma'anar kalala? Shine malla walada lahu wala walid. Sai na Abu Bakar yace kalala shine wanda ya mutu bai da uba, bai da da, bai da uba, bai da da, bai da uba, so ai masu gadon sa ƴan uwansa kawai, ba da ba uba, shine kalala. So da haka yace ma'anar sa kamar yace to ni kan wa zai gaje ni ne ya rasulullahi, bani da da, bani da baba, wa zai gaje ni? Shikenan fa nazalat ayatul fara'id, sai ayan gado sai ta sauka, wato ayan kalala shikenan sai ta sauka, take bayanin ga yanda za a yi wato ainihin gado din. Shine ayatun ayan nisa'i, ubangiji ta ya ta yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falidhakari mithlu hadhi al-unthayain yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim. Wannan ayan ta sauka da sababin tambayar wato Jabir. To gado abu ne mai muhimmanci, shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya riba gado da kansa, bai bar wasu su riba ba. Saboda haka Qur'ani shi ya riba gado, matsaloli kaɗan ne zaka samu a cikin hadisai, kamar matsalan kaka ta mace kaɗan ne wanda zaka samu wato ijtihadi ne, kuma zaka samu galibi an yi ijma'i ne akai. Matsalan gado da zaka samu an yi sabani ba su da wace ka kirga su da cikin yatsunka na hannu guda ɗaya ba. Kuma misali kaka yana hana ainihin dan uwa gado ko ba hana? Abu Hanifa yake hanawa, yana hana, sauran jumhur suka ce bai zai hana ba, sai dai su yi gadon tare. To shi yasa wannan shekaru na maka matsayin ilimin gado. Shi yasa ne yake cewa ilmul fara'izi ilmul la nazira lahu yakfika an qad tawalla qasmahu Allah وبين الهزة بيانا لوارثه وقال سبحانه يوصيكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله إلي من قاد وشيني علم الفرائض كذا أنا أنت فنزلت آية الفرائض الفرائض جمع فريضة شيني قادو إلي من قادو إلي مني واند بابو إرنسا بابو إرنسا يا إشيكا كغاني مطلين إلي من قادو ألا دكان سيجب انتريب قادو أتكين القرآني kodaka ayoyi cike suke a cikin alqur'ani da rabon gado. Yace kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka matsayin wato ilimin gado, cewa Ubangiji subhanahu wataala yana bada fatawa akan gado. In an yi tambaya sai Allah ta'ala sai bada amsar, maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsar, sai Allah ta'ala ya saukar da ayan alqur'ani ya bada amsar. Saboda haka yace bayanin amsa fatawar kalala yana nuna maka matsayin wato ilimin gado. Shine wa fil kalalati futiya Allahi manzilatun fabana tashrifu ma afta bihi Allah. So da haka anan sai aka saukar da wannan ayan. Ayan tana cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalal, yastaftunaka suna neman fatawanka dangane da gado, gadon kalala. to kul ka ce Allahu yuftikum fil kalala, Allah ne yake baku fatawa, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba wani malami ba, shi yake baku fatawa dangane da gadon kalala. Kalala kuma shine man la walada lahu wala walid, bai da da sannan kuma bai da mahaifi. Shi yasa anan Allah ta'ala ce inimru'um halaka, idan mutun ya rasu laysa lahu waladun, bai da da walahu ukhtun, yana da yar uwa shiqiqiya ko liyabiya. Anan Qur'ani ya takaita ce laysa lahu waladun, bai da da, bai ce bai da baba ba, amma da yace walahu ukhtun, yana da yar uwa, aka ce falaha nisfu ma tara za a bata rabi, wannan ya nuna tabbas bai da baba, kuma ijma'i ne na malamai. Shi yasa in zaka fassara kalala sai ka ce man la walada lahu wala wali, domin inda akwai baba yar uwa ba za ta yi gado ba, dan uwa baya gado in akwai baba, kuma babu sabani tsakanin malamai. So da haka tunda aka ba yar uwa gado, to tabbas babu uba ne, in akwai uba ba za ta yi gado ba. So da haka sai Allah ta'ala ya ce yana da yar uwa, to a kasa dukiyar rabi, sai a ba yar uwar rabi. Falaha nisfu ma tarak, tana da rabin abun da ya bari, a kasa rabi a bata rabi. Ita yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, ko wanda suke uba ɗaya, ba ana maganan wanda suke uwa ɗaya kawai ba, ita kuma ayar ta tana daban. So da haka tana da rabin wato abun da ya bari, idan yana da wasu baffani ko ƴaƴan baffani ko ƴaƴan ƴan uwa za su iya kwashi ainihin wato sauran. Sannan yace wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, shi dan uwanta wannan wanda za ta gaje shi rabin, idan ta resu ba ta da ɗa ba ta da baba, wa huwa yarithuha, shi zai gaje ta, ma'ana shi kuma zai kwashi dukiyan gaba ɗaya tunda shi namiji ne. Mutum in ƴar uwarsa ta resu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya, sai kwashi dukiyan gaba ɗaya, ba ɗa babu uba, ba ɗa ba jika ba uba ba kaka, shikenan sai kwashi dukiyan wato ainihin gaba ɗayanta, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan yace fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak, in ƴan uwa matan guda biyu ne za a kasa nawa, za a kasa uku a basu thuluthani, shine kashi biyu. To amma kaga ba a yi maganar ƴan uwa maza ba, su kuma in biyu ne za su kwashe duka, tunda guda ɗaya ma yana kwashewa gaba ɗaya ballantana guda biyu, sai su kwashe duka su raba daidai wa daida, amma mata ba sa kwashe gado gaba ɗaya. So da haka in su biyu ne za a kasa uku a basu kashi biyu su raba, kashi ɗaya kuma sai a duba akwai ɗan ɗan uwa ko akwai baffa ko akwai ɗan baffa, sai a bayar. Wa in kanu ikwatar rijalin wa nisa, idan ƴan uwan maza da mata ne, falil zakari mislu hazzil unsayain, wato za a ba wa namiji ninkin rabon mace, mata za a ba wa namiji rabon mata guda biyu, wato za a ba shi ninkin rabon mace kenan. Wato ƴan uwa shakikai ne, ko liabbai maza da mata za su gaji ɗan uwansu ko ƴar uwarsu, saboda haka sai su kwashe dukiyan gaba ɗaya, namiji sai ya ninka mace. Misali a ce ga namiji ɗaya ga mace ɗaya, duk ƴan uwa ne, sai a kasa uku, sai a ba wa namiji kashi biyu, mace kuma a bata kashi ɗaya, haka nan za a riba gado, namiji ya ninka wato ainihin wato mace. Sai Allah ta'ala ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu, Allah yana bayyana muku matsaloli na gado, an tadillu, don kar ku bata, wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masanin dukkan komai ne. Da za a bar rabon gado ijtihadin malamai, da za a bata, za a kasa gane nawa za a ba wannan, nawa za a ba wannan, amma saboda muhimmancin gado sai Ubangiji subhanahu wataala sai ya riba da kansa. Shi yasa wannan ilimin kuma ya zo a hadisi, shine ilimin da za a fara daukewa. Dama duniya ta tashi za a ɗauke ilimi, amma za a ɗauke da ɗauke malamin. To kafin a ɗauke ilimi gaba ɗaya, za a nemi ilimin gado a rasa, za a dinga yawo ana cewa mutum ya rasu za a raba gado, a ce ai gado sai dai malam wane, sai malam wane, har a waye gari a samu wata matsala ta gado a yi ta yawo a tsakanin mutane, ba za a samu mai riba ta ba, babu mutum ƙwaya ɗaya da zai riba wannan gado. To kaga kullum abun baya baya kenan, za ka samu malamai da yawa amma ba su iya rabon gado ba. Shi kuma rabon gado an ce rabin ilimi ne, me yasa yana da wahala? Abu ne ba wanda yake faruwa yau da kullum ba, ko ka karanta sai ka manta, ko ka karanta ba za ka irke shi a kwakwalwanka ba, sai dai yau da gobe ka karanta, ka sake karantawa, ka karanta yau da gobe kana karanta shi, kana karantar da shi, nan ne za ka irke shi a kwakwalwanka, irin kwakwalwa irin ta mutanen yanzu. Amma irin mutanen da, duk abin da suka karanta suna riƙewa, saboda babu wasu abubuwa da suka sa a gabansu yake shagaltar da su. Idan ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda suka rike gado, irin su Zaid bin Thabit, irin su Sayyidina Ali, za ka yi mamakin yanda kwakwalwansu take rike lissafi. Ilimin gado dole sai kana da lissafi, idan baka iya lissafi ba, ba za ka iya shi ba. Sayyidina Ali yana daga cikin waɗanda kwakwalwansu take abun mamaki abun da ya shafi harkan gado. In ka zo ka ce masa kawai ga gado wane da wane, take zai ce wane kaza wane kaza, ko abun ya rikice take zai ce maka ayi aulu ayi kaza, wata ran wata mata ta zo ta kawo kukanta wajen ainihin wato sayyidina Ali, sai take cewa sayyidina Ali Shuraihu ya riba gado amma ya zalunce ta, wato wani alƙali ne a zamanin sayyidina Ali. Gadon kuma shine dan uwanta ne ya rasu ya bar dinari 600, amma alƙali Shuraihu sai bata dinari guda ɗaya kawai shine rabonta. Ko da haka sai ta samu sayyidina Ali, sai ce alƙali Shuraihu ya zalunce ni, dan uwana ya rasu ya bar dinari 600 amma dinari ɗaya kawai ya bani. To alƙali Shuraihu kuma adali ne, sai na Ali shi ya naɗa shi ya san cewa ba zai zalunce ta ba, kuma ya san gado. Kawai sai na Ali ya ce watakila dan uwankin nan ya rasu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da ƴaƴansa guda biyu, sannan kuma da ƴan uwa maza 12, sannan da ke ƴar uwarsa mace. Sai ta ce haka ne, sai ta ce wannan shine rabonki. Wannan matsala ce masa dinariya kubura, dinariya kubura, dirhami dinari da yawa amma rabonta guda. Sai na Ali har ya gane ya suwaye aka rage har da wannan, har da zai zama ta samu dinari guda ɗaya. Sai ta matsala ake ce mata shakiya, saboda wannan matan ta kai kukanta wajen wa, wajen sayyidina Ali. Shi yasa mai alfiyatul fara'i yake cewa min ajli za fa summiyat bi shakiya li'annaha atat aliyan baqiya qala lahu inna shuraihan zalama lam yadil qismata hina hakama abqa akhi min dhahabin 600 wa khassani bi wahidin dun alfi'a qala laha la'allahu qad halaka an zawjihi wa ummihi wa taraka بنتين ما أثنتي أشر من إخوة وأنت أخته تمام العدة قال نعم قال فذاكي حقوكي تأتي لنا من غير حق تشتكي وتظهرين في شريه شكوى وتقتمين عند ذاك الفتوى سوى ذاك بين أليكوي تاكيتي متى غاوين دا سكر سكوي كنزوكنا كوكاتنا كوكاتنا تيواغا أبن دا تبري بين أليكي وتقيلة ما تسا دماي فياسا دا يا قدابيو يبري sannan da ƴan uwa maza gudana ma isnai ashar min ikwa, ƴan uwa guda biyu, guda 12 maza, sannan da ke ƴar uwarsa mace kene kika cika kidayan. Sai tace haka ne, sai ta haka wannan shine haƙinki. Ya zaki zo kina koka mana kina cewa Shuraihu ya zalunce ki, kuma kin boye mana ga waɗanda suka rasu, baki ga mana ga waɗanda aka bari ba, kin boye mana waɗanda aka bari sauran nawa nawa aka ba su, baki ga mana ba. To da haka baki da gaskiya, wato dinari 600 a bisa wannan rabon, tunda ya rabu ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu, kaga za a ba su dinari nawa? Dinari 400, don suna da ainihin sulusani, kashi uku za a ba su kashi biyu, sun ƴaƴa mata ne babu ɗa namiji, za a ba su kashi biyu. Sannan ga uwa an bari, ita kuma tana da sudusi saboda akwai ƴaƴa, sudusin shine nawa? Dinari 100, in ka haɗa nawa kenan? Dinari 500. Ga mata kuma za a ba ta sumuni shine kashi 1 cikin 8 saboda akwai ƴaƴa, in an hada sumunin kuma shine dinari 87, abunnan 75, don dinari 600 in ka kasa 8 zai baka 75 ne. To da haka mata an bata dinari 75, in ka hada zama nawa? 575, sauran nawa? 25. Ga ƴan uwa maza guda 12, ga kuma ainihin mata, ga kuma ƴar uwa mace guda ɗaya. Kuma yanzu muka karanta wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadhihi al-unthayayn, in maza da mata ne namiji zai ninka nawa? Zai ninka mace biyu. Saboda haka mata maza guda 12 nan kuwa za a bashi bibbiyu, ya zama nawa? 24. In ka hada da 575 zai baka nawa? 599. Kwaya ɗaya rage shine na rabon wannan matan. Saboda haka ita kuma kwaya ɗaya kawai. Saboda haka sai na lete wannan shine ainihin rabon. Haka kwakwalwar magabata take, duk abin da aka kawo musu take za su fahimci ya matsalan take sai su rai ba. To amma yanzu gado gaskiya ya dan fara baba, kuma duniyan ta kusan tashi ne. In ka ba mutum sai ya je kwana uku yana tunani, yana duddubawa kafin ya zo ya baka amsa. Wanda ya kokari shine ya dan zaunar da kai, dan duba ya lissafa ya baka a wurin. Amma take kawai ana faɗa mutum ya ce kowa ga abu ga ribansa, wannan yana da wahala. Ubangiji ta Allah ya samu gani. الله قال من فهمت وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعي حقولي مي تنبوي نبايا نان أكتشي إن كرن تامسا تنبوي رفركوين أتشوى مالن شنو إدن أكتشرا سلا ماتا دكي جدا بازاسي سلا با حرسي أني أما سلاتي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم. صلى الجمعة.
kowace salla?
A'a, da sallar Juma'a ma in lokaci ya halatta wato su yi sallan azhar din su a gida ba sai sun jira an yi Juma'a ba ballanta na kuma sauran salloli. Saboda haka lokaci kawai shi da su bi ba wai a an yi sallah ko ba yi ba. Ai sallar ma wasu suna yi da wuri wasu ba sa yi da wuri kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallah a farkon lokaci saboda hadisin da yake cewa afdalul amali as-salatu ala waqtiha. Mafificin aiki shine sallah a farkon lokacinta. Na'am.
Wannan yana cewa shin malam kamar yadda hadisin Abdullahi dan Zaid da aka yi bayani wancan sati yana nuna cewa za a iya yin alwala a wanke wasu gaɓoɓi wato biyu biyu ko uku uku ko ɗaya ɗaya kamar yadda hadisin ya nuna a wancan satin mutum yana iya yin alwala ya wato wurin ukuntawa ya yi ɗaya sannan ko ya yi biyu. Hadisin da ya gabata wancan sati an yi bayani wato kaman alwudu marratan marratan da kuma marratan marratan shine wai in an ɗauki ɗayan mutum zai iya yi.
To farko dai mun karanta a can ba hadisai guda uku. Hadisin ya halatta ya alwala marratan marratan sau ɗaya shine abin nan hadisin Abdullahi ibn Abbas. Akwai kuma hadisin marratan marratan kai alwala sau biyu shine hadisin Abdullahi ibn Zaid. Sannan akwai hadisin sau uku uku shine hadisin Sayyidina Usman. Saboda haka amma da muka karanta hadisin Abdullahi ibn Zaid dogo sai nuna alwala guda ɗaya ne wasu ya wanke sau biyu wasu kuma sau uku uku. Wannan shi yake nuna ko ka wanke ɗayan in duka ka ga mai jikinka ba matsala ko ka wanke biyu ko ka wanke uku uku ko kuma alwala ɗaya wasu ka wanke sau ɗaya wasu sau uku wasu sau biyu duk ba matsala bane don ka yi haka. Saboda hadisin Abdullahi ibn Zaid. Na'am.
Wannan ke cewa malami ne na yi wa Allah alkawari a kan in Allah ya bani auren wacce nake so zan yi azumi sai Allah ya bani auren nata shin malam zan yi azumin kamar yadda na yi alkawari don na ji wasu malamai suna cewa bai halatta ba to malam menene hukuncin abin da na yi.
Wajibi ne dai ka yi azuminka wannan shi ake cewa bakanci sai dai bakancin bai halatta ba tabbas. Amma in kai shi kuma ya zama wajibi saboda manzala ce inna ma yustakhraju min al-bakhil marwati ne yake in bakance kenan ba za ka yi wa Allah azumi ba sai ya biya maka bukata in bai biya maka ba za ka yi ba ka ka zama marwati. Saboda haka mani suka ce ba a son yin bakance amma in kai kuma wajibi ne ka biya saboda ubangiji ta cewa yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharru mustaqira ya yabi bayin Allah na gari sune masu cika bakancin su. Sannan haka nan hadisin manzala ta sama man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda ya bakance ya dauka Allah alƙawari zai masa da'a to lalle ya da'a wanda ya dauka alƙawari zai sabon Allah to kar ya sabon Allah. Saboda haka dole kai biya kai wannan azumin da ka dauki alƙawarin tunda buƙatar ka ta biya amma nan gaba kar ka saki.
Wannan yana cewa malam lura da hadisin da aka karanta dazu menene hukuncin mutumin da yana wankan janaba ruwan na komawa cikin ƙwaryar wankan nasa.
Babu matsala man ba zama kai karatun ba don ya koma sai me wannan ka yi ba damuwa ba sai dai za ka da tambayan ma shine me hukuncin yin alwala kuma da wannan ruwan ko sake wanka da wannan ruwan shine matsalan da muka karanta yau cewa ya halatta ai alwalan ko a sake sai dai in dotti ya jirkita wannan ruwan ya zama ruwan dotti ba ruwa mutlaki ba wannan ba za a yi amfani da shi ba.
To wannan yana cewa wai malam naji wani malami yana cewa akwai maganin mutuwa a cikin alkur'ani maganin kuma ita ce wannan ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum wai haka ne.
To ba shi ya sha kila ko idan ya sha sai ka jira kaga zai mutu ko bai zai mutu ba mutuwa ba ta da magani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace dukkan cututtuka suna da magani sai guda biyu al-maut wal-haram mutuwa da tsufa. Mutuwa ba ta da magani kuma tsufa ma ba ta da magani kuma ga ayat al-Qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut kace akwai maganin mutuwa inda akwai aida mutane sun yi ta sha'ai da zaka samu mutane wani dan shekara 2000 ma zaka samu ko 10,000 ma a yanzu a raye. Saboda haka wannan kam ganganci ne kawai.
Wannan kuma yake cewa malam mace ce ta haihu bayan ta gama wanka da wata biyu sai ta sake samun wani juna to lura da jaririn da ke hannunta malam wai ya halasta su iya zubar da wancan cikin da ya shiga.
Zubar da ciki sai a lura ne ake zubar da ciki jaririn ya danganta shekaransa nawa ne
idan abun nan watan sanawa idan mace bata dade da haifa ba sai ta dau ciki za a duba shin cikin nan zai cutar da ita ko zai cutar da jariri in ta je wani likitoci suka tabbatar da haka cikin nan sai ta zubar amma in bai zai cutar da ita ba za ta zubar ba ko da wata uku ne kuwa na sha misali Saudiya duk shekara mutum matarsa sai ta haihu galibi duk shekara za ga wa da kani shekara daya tsakanin su to yaushe akai cikin kaga bayan wata uku ne akai cikin tunda ciki yana wata tara amma kuma ana haihuwa lafiya karka ce a su mawadata ne ko wani abu annan din ma ana yi shine ake cewa kunika akwai masu haihuwa kunika saboda haka kuma ba dole sai an yaye shi ba zai iya da cikin kuma ana shayar da shi amma wata matan in ta shayar da yaro tana da ciki dan na cutuwa sai a dakatar da sharwan a dinga ba shi madara amma baya kamata a ce wai don an yi ciki yaro bai girma ba a ce za a zubar da ciki wannan kuskure ne
tambayar sa ta biyu yace akwai wata allura da ake a asibiti wa maza da mata ma'aurata kenan in ba sa son haihuwa akwai allurar shekara biyu akwai ta shekara uku wai hakan ya halasta a musulunci ko bai halasta ba
wannan shine wato tahdidun nas tanzimun nasli wato tsara iyali tsara iyali ya halatta a shari'ar musulunci amma kayyade iyali ne bai halatta ba kace kai ya biyu ko uku kawai ya ishe ka wannan kuma yayi karo da makasudin aure a shari'ar musulunci amma an kace zaka tsara iyalinka duk bayan shekara biyu mata ta za ta haihu ko bayan shekara uku saboda lafiyanta da lafiyan yaronta wannan ba kai laifi ba saboda kunnana ajil wal qur'anu yanzil walau kana shay'an yunha anhu lahana lanahana anhu al qur'an haka Jabir ibn Abdullah ce mun kasan ce muna azalo muna saduwa da iyalenmu bara mu fitar da sai mu fitar da maniyin a waje don kar su dau ciki kuma qur'ani yana sauka inda haramun ne da qur'ani ya hana mu kaga duka wannan don tsara mai haifuwa ne saboda haka ya halatta a sha maganin da bai zai cutar ba ko cutarwansa bai kai ya kawo ba saboda tsara haifuwa amma ba ya halatta a kayyade wato iyali na'am amma galibi wato masu yin allura ne yana rikita musu wato al'adansu zai zo ya rikita musu al'adansu jini ya balle ta zuba yayi ta zuba daga ba su zo su kasa gane al'adansu suke su zo suna ta fitinan mu saboda haka ya kamata duk maganin da za a sha ya zama baya hana al'ada zuwa shi yafi kwayoyi wanda ba sa hana zuwan al'ada shi yafi ba zai rikita miki ibadanki ba amma alluran da za a yi shekara ɗaya ko biyu al'ada ba zai zo ba to ran da al'adan ta balle ba sai ga kuma ba za ta yanke ba kaga an shiga cikin damuwa na'am
wannan kuma yana tambaya kan matsayin kiran sallah a cikin masallaci
to da babu speaker babu ainihin mukabbiru saut abinda zai daga murya sai zama kiran sallah ana yi a wajen masallaci kuma a wajen ma sai an hau wani abu mai tudu shine manara sai an hau wani abu mai tudu to da haka ana yin haka don ko ina da ina a ji sauti to yanzu kuma sai aka samu wani abu wanda in kai kadan ma zai kai sautin inda ake so saboda haka sai zama na ana yi ba sai an fita waje ba kuma ba sai an yi ainihin haukan wani abu ba duk da cewa Sheikh Nasiruddin Albani shi yana ga har yanzu akwai wannan sunnan a fita waje a hau saman wani abu mai sama wani abu mai tudu a kira sallah kamar irin da kaga in ka zo hayya ala salaka kalli dama don na daman ka su ji hayya ala salaka sake kallon hagu don na hagun din ka su ma sautin ya je musu amma yanzu su fi kun ɗaya ta kalli gabar ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa in kai kawai don sautin yana zuwa to da haka yanzu wannan da ya kira a cikin masallaci to ai in ya fita wajen ma bai tabbaka wannan sunnan da kake nufin ba domin a ƙasa zai kira sallah ba wai zai tsaya kan abun nan ba ne ba zai hau kan wani abu na tudu ba ne shi yasa masallacin mu ba su da ma wannan abun kiran sallah kwata-kwata yana da wuya ma a yanzu kaga an gina masallaci an gina wannan abu mai tudu a wajen masallaci na kiran sallah saboda ana ganin wannan abun ya tsaya a matsayin wannan na'am saboda haka babu wani abu
sai kuma ƴan uwa masu bukatar addu'a saboda wasu bukatu da suke da su wajen Allah ta'ala suna roƙon mallam da sauran ƴan uwa musulmi su taimaka musu da addu'o'i da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana bukatun mu baki
kafin addu'a wani ya rubuto takarda yana cewa don Allah a karanta sati uku ba a karantawa sati uku to ya kawo su abubuwa ne wanda ina ganin da ya kamata ya je makaranta ne ko ya ɗauki littafi ya je ya samu malami sai ya masa bayanin waɗannan abubuwa ɗin kila shi ya sa masu karanta ba su karanta ba sannan a ciki ɗin akwai kurakurai a rubutun nasa yana cewa assalamu alaikum malam don Allah a ƙara min bayani akan waɗannan nau'uka kasuwanci farko asharikatul mufawada asharikatu wabunan wujub asharikatu ainan asharikatu muluk kusan kowanne in ba na farkon nan ba duk kuskure ne yanda ya faɗe su Sharikatul Mufawada, wato da a can babu wannan, wato duka wannan nau'i ne na kamfani na hada hannun jari a yi kasuwanci. Kusan za a ce abinda aka sani guda nawa ne, guda hudu ne ko guda uku, guda hudu. Akwai Sharikatul Inan, akwai Sharikatul Wujuh, akwai Sharikatul Abdan, akwai Sharikatul Inan. To a nan ya kawo Mufawada, wanda kusan Hanafiya ne suke da irin wannan. Wato nau'i ne na ku hada hannun jari, amma sai ka bar mutum ya je sai duk abin da ya ga dama, ba za ka kayyade masa ga abin da yace a saya ba. Sannan na biyu yace Sharikatul Wujuh, amma Sharikatul Wujuh wanda wasu malamai sun haramta shi, wasu sun halatta, shine kai baka da kuɗi amma za ka yi wa wani hanya a bashi kaya, sai a dinga bashi kayan, kai ne wato ainihin ba garanto za a ce ba, don ya wuce garanto. Garanto don za a baka kayan ne in baka biya ba ni a zo a same ni. Wannan kuma kamar ni aka bawa kayan, kawai kai wakili na ne ka je ka karba. Idan ka zo ka sayar sai mu riba riba. Shine Sharikatul Wujuh. Wasu malamai sun tafi halal ne saboda kai ne aka bawa kayan. Duk da ba kai ka je ka karbo kayan ba, amma kai aka bawa. Wannan kuma bai da kuɗi yana kasuwanci ya halatta. Wasu ka ce a tunda kai ba kai wani wahala ba. Kawai an je ce za a bashi kaya saboda kai. Saboda haka an baka amma shi yake karba je kasuwanci, sai suka ce ainihin wato bai halatta ba. Akwai Sharikatul Ainan din nan da ya faɗa, Sharikatul Inan yake nufi. Sharikatul Inan ka kawo kuɗin ka, in kawo nawa mu je mu yi kasuwanci mu dinga riba riba. Kai kana da kuɗi, ni ina da kuɗi, sannan kuma dukkanin mu muke yin kasuwanci. Sai mu riba riba, kowa gurgudun jarin sa, gurgudun wahalan sa. Gurgudun yadda aka yi ittifaki, in an yi asara ta shafe mu gaba daya. To sannan nan sai ce al-innan ma babu ita a cikin abun. Sharikatul Muluk yace, to wannan kan ban ma taba ganin sa ba. Sharikatul Muluk, sai dai muna da Sharikatul Mudaraba. Sharikatul Mudaraba don muluk ma'anarsa sarakuna, kaga kada an kuskure, amma kuma ban san inda zan gyara masa ba. Amma wancan da yace ainan na san ina ne yake nufi, da yace wujuh na san wujuh yake nufi. To amma nan da yace muluk, to ni ban san me yake nufi ba, sai dai zai same ni ko nuna mai littafin in karanta masa daidai. Amma muna da Sharikatul Mudaraba. Mudaraba kuma shine ka ba mutum kuɗi ya je ya juya muku, ya dinga kasuwanci a dinga riba riba. Ka ba shi kamar miliyon ɗaya, shi bai da komai, zai je soka ya yi kasuwa, a zo duk wata shida ko duk shekara a yi lissafi a ga riban nawa aka ci. Kai kana da kashi biyu mai kuɗi, shi yana da kashi ɗaya, ko shi yana da kashi biyu, kana da kashi ɗaya, ko a riba rabi abin nan daidai wa daida. In ba a ci riba ba kuma ba abin da za a riba. In an yi asara kuma ta shafe ku gaba ɗaya. Wato ba kai kaɗai ne kai asaran ba, har mai juya wannan kuɗin ya yi asara, amma ba za a ce ya biya ba, sai ya je ya wani kasuwanci. In an ci riba aka cikata wannan asaran, to yanzu uwar kuɗi ta me sun dawo. Sai kuma in akwai wani riba a sama a riba, ko nan gaba a ƙara kasuwanci in an samu riba a riba. Wannan shine mudaraba. Mudaraba malamai duk sun ijma'i halal ne, amma babu aya babu hadisi a kansa irin wannan cinikin, saboda sabon manzala ta sama sun yi shi. Sannan akwai Sharikatul Abdan, wanda shi wannan bai kawo ba. Shine ku yi shirika amma na aikin ƙarfi. Ku je ku samu wata gona, a ce nawa za a biya ku ku noma ta, sai a ce za a biya ku 10,000 ku noma ta, sai ku sunkuya kawai ku yi ta noma, in kun gama sai a biya ku. Shi kuma wannan ba za a kirga kai za ka yi kunya 100 ni kunya 100 ba, a za a yi ta yi ne, kila na aikin ka ya fi nawa ko nawa ya fi naka, amma haka za a tafi. Ko muna cikin yi, ni in samu uzuri zan je in taɓa ruwa, ko zan je ne wani abu, kai kuma ka ci gaba da aikin ka, in na zo ko mu ci gaba tare, amma kuma za mu riba riba. Irin wannan wato haɗin gwiwan shi ma ya halatta. Daga baya wasu sun yi ta shigo da wasu nau'o'i na shirika na zamani, wanda suka ƙaƙƙara wasu abubuwa, amma dai babu lokacin da za a yi bayaninsu. Amma wa'innan dai su ne ake samunsu a cikin littattafai daɗaɗɗu, wato littattafan malamai, wato wanda suke magabata, wanda aka rubuta a tuntunin, kuma ana ainihin wato amfani da shi, kuma ya halatta a shari'a. Wanda suka nemi addu'a, Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi, وما الله بيا من بكاتم من الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.